ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 29 ga watan Dhulhijja shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 4 ga watan July shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 51 insha Allah cikin jarjar darussa daga lissafin ma'alim sunna wanda Sheikh Salih ibn Ahmad Ash-Shami ya tattara kulatar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga manya-manyan littafan musulunci har guda 14 Allah ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba muna cikin kitabul ilm a inda malai yake mana magana akan al-ilmu wa masadiru ilimi na addini da kuma menene wato manazarta inda ake samu ilimi din zamu tashi a lambar babi na 5 inda yake babu liktibab bil ilm babin da ke bayani akan wato hukuncin yin aliktibab aliktibab shine wato kaga mutum da wata kyakkyawar siffa kai sha'awar ina ma kai ma ka samu irin ta wani abu mai kama da dabi'ar hasada wanda ita hasada tana zama mummuna ne idan mutum ya ga wata ni'ima da Allah ya yi ma wani cikin bayinsa ya zama yana fatar ba nan bane ko shafin ne ko wato sama ne ko babin da ne wato hadisi 306 na'am jazakumullahu khairan an mu'awiyata al-qushairi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يبلغ الشاهد الغائب شنو هو وانا حديثي وندا الامام ابن ماجه يرويته شي اتكون بابي ne da ya gabata babu ballighu anni walau aya muawiya ibn hazan al-qushairi ko kuma ya zama muawiya ibn haida al-qushairi wanda kuma wannan shine mafi karkatuwar zato cewa Muawiya ne ibnu Haida al-Qushairi shine yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzo Allah yace ala ku saurara li yuballighi shahidul ghaiba wanda yake nan ya isar ma wanda baya nan ko wanda ya ji abin da aka faɗa ya isar ma wanda bai ji ba umarni ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama domin isar da sakon shi ga duk wanda ya ji ko kuma duk wanda ya shaida abin da aka faɗa zai isar ga wanda baya wa an ibn abbas qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ibn abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum tasma'una ku sahabbai za ku ji hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yusma'u minkum sannan na bayan ku tabi'ai kenan su kuma za su ji daga gare ku wa yusma'u mimman sami'a minkum sannan na bayan su kuma su ji daga na bayan ku din wato wannan yana tabbatar da falalar ilimi da falalar cewa ilimi da a ci gaba da koyon shi ne kowace dabaka ta koya daga ta gaba da ita wato kowace generation da za su zo za su tarar da ragowar al'umma da suka rigaye su a ilimi su koya daga gare su sannan yana tabbatar da kuma ilimi ana koyan shi ne ta hanyar saurara daga gun malamai ba ta hanyar mutum da ya gaban kansa ba ba zai ilimi ya samu ba dole sai mutum ya saurara daga malaman da suka sani su koya masa su nuna mishi sanin makamashi ba a yi ma ilimi koyi da kanka kuma nan falalar waɗannan zamunna guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wajen ambaton su zamanin sahabban shi zamanin daliban su shine tabi'ai da zamanin daliban daliban su shine asba'u tabi'i kamar yadda cikin wasu hadisan bana nas ta tabbata khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafiya alkhairun mutane su ne zamanin da suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai na bayan su sannan kuma sai na bayan su daga nan kuma za a ci gaba da samun raguwar daraja a zamani bayan zamani wannan shine karshen wancan babu sai malam yace babu ismul kadhibi ala nabi sallallahu alaihi wasallam babin da ke bayani akan girman zunubin yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya mutum ya faɗi magana wanda ba ta da tabbata a addini kuma ya danganta ta ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam babu shakka wannan babban zunubi ne kamar da zamu zo mu ji a cikin hadisan nan an ali qala daga sidna ali Allah ya tsara masa da wannan hadisi a cikin bukhari da muslim qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sidna ali radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace la takdhibu alayya kar ku sake ku yi mini ƙarya fa innahu man kadhaba alayya falyajil nara domin yadda abun yake duk wanda yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya to ya shiga wuta ya jira gidan shi a wuta bukhari ya fitar da wannan hadisi da muslim muslim ya fitar da shi a cikin muqaddima lafazin hadisai da suka zo game da hani akan yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya sun zo barkatai da yawa har ma malamai suna ganin cewa hadisi ne mutawatiri ma'ana wato ma'anar shi ma'ana ce da take tazo ta hanyoyi da dama da ba zai yi aishakku ko a tsaya ana wani dogon ba'asi ko wani bincike akai ba sai da haka babban laifi ne wanda hukuncinsa kuma yadda aka ji shine mutumin da ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya to da an je lahira wuta kawai za a wuce shi saboda haka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba kamar yi ma sauran mutane ƙarya bane kamar da ɗaya daga cikin lafazan ya nuna malam ya sake cewa wa an abi hurairah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah yace man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda duk yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya da gangan nabi yace to ya jira gidan shi a wuta wannan ma yana cikin bukhari da muslim a cikin muqaddimarsa wa an samura ibn jundub an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man haddatha anni hadithan wa huwa yara annahu kadhib wa huwa adul kadhibain wannan kuma shi ma yana cikin muqaddima da ainihin sahih muslim da kuma sunan ibn majah nabi sallallahu alaihi wasallam yace man haddatha anni hadithan wanda duk yaje karantar da wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yara annahu kadhib yana sanin cewa ƙarya ne ko da ba shi ya kirkiri ƙarya ba wani ne ya kirkiri ƙarya shi kuma ya da masaniya akan cewa ƙarya ce duk da haka ya shafa wa idan shi toka ya je ya isar da wannan sako daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa huwa ajul kadhibaini shi ɗaya daga cikin masu ƙarya ne guda biyu da wancan da kirkiri ƙaryan da kuma shi ne isar da sakon ƙarya ya zo da wata siga a wata riwaya wa huwa yura wa huwa shi hadithin yura ana tsammanin annahu kare bambanci wajen ma'ana ibnu shabbana ya rawaito shi haka wa huwa shi hadithin yura ana tsammanin annahu kare cewa ƙarya ne sai ka je ka danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahadul kadhibina ya shiga ɗaya daga cikin tawagan maƙaryata wannan yana nuna kenan hatta hadisin da ake shakkun ƙarya ne ko ba ƙarya ba wato matakin kasancewar shi ƙarya bai kai nauyin wancan da aka tabbatar ƙarya ba ne akwai hadisin da an riga an tabbatar yanke cewa ƙarya ne to wannan shine yara annahu kare yana sanar ƙarya ne akwai hadisin da kuma ana shakkun ƙarya ne ko ba ƙarya ba ba a riga an tantance zance game da tabbatar shi ƙarya ko rashin tabbatar shi ba shine wa huwa yura shi hadisin ana tsammanin annahu kare to dukkan biyu duk wanda zai danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zama ɗaya daga cikin maƙaryata masu yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya kuma mun ji a ɗaya riwaya cewa duk wanda ya annabi ƙarya ya jira gidan shi a wuta saboda haka wannan zunubi ne daga cikin manyan kaba'ira wanda zai halakar da mutum su kai shi zuwa ga wannan mummunan mataki Allah ubangiji ya gafarta mana wasu inda muka fara magana akai babu liftibati bil ilmi babin da ke bayani akan wato mutum ya ga wani da ilimi yayi fatan ina ma ya samu irin wannan ilimin shi ne na fara gaya mana cewa liftibat wani dabi'a ne wanda ta so ke kama da hasada ita hasada ita ce wato abinda mutum zai gani ta wata ni'ima a gun wani bawa sai ya ji takanci a cikin zuciyarsa kuma ya fatan ina ma da wannan ni'ima za ta gushe daga barin wancan bawa to wannan mummunar dabi'a ce daga cikin tutukan zuciya amma akwai wata irinta wanda bata kai ta muni ba wanda kuma tana iya halasta a wani yanayi shine al-iktibar shine mutum ya ga wata ni'ima a gun wani kuma mutumin yana a kyakkyawan mu'amala da ni'imar kamar ilimi ko dukiya yana aiki da su dan hanyar Allah sai mutum ya fatan ina ma ya samu irin wannan matsayi dan shi ma ya irin wannan aikin kyakkyawan aiki shine al-iktibar hadisi daga cikin Bukhari da Muslim tani Abdullahi dan Mas'ud yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la hasada illa fitnataini rajulun ataahu Allahu malan fa sulida ala halakatihi fil haqq wa rajulun ataahu Allahu al-hikma wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha nabi sallallahu alaihi wasallam yace la hasada baya halatta ayi hasada illa fitnataini sai a cikin mutane guda biyu الإمام ابن بطال يتشرح لنا حديثي يتشوى هذا الحسد الذي أباهه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من جنس الحسد المذموم يتشوى لنا إذن حسد وشمنزل الله صلى الله عليه وسلم يهال الساعة يتشوى لنا حديثي تاشا بمبن إذن حسد دكتن يتكي أبن الله ودري وقد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث ibnu batalin yace ma'aiki alayhi salatu wassalam ya bayyana abin da yake nufi a cikin wasu daga cikin hanyoyin hadisin fa qala sai yace a wancan hadisin mutum ya dinga cewa ya laitani utitu ma utiya fa fa'altu mithla ma yaf'alu ina ma da abani irin abin da aka ba wani na dukiya ko ilimi na aikata irin alkhairin da yake aikatawa falam yatamanna ibnu batali yake cewa bi yi fatan an yuslaba sahibul mali malahu sai da kake fatan ka samu abin da ya samu baka gurin ina ma a kwace mishi dukiyarsa aw sahibul hikmati hikmatahu baka fatan wannan mai ilimi ya rasa ilimin sa irin wannan ita ce ake nufi a nan saboda haka Bukhari ma ya mata bari babu liktibai fil ilmi wal hikma babu fatan samun irin ilimin da wani yake da shi ko hikima da yake da ita a takaice hadisi yace na farko rajulun a wajen wannan kalma ta rajulun malaman nahwu sun yi magana akan cewa ana iya kanta shi da rajulun ana iya cewa kuma da rajulan ana iya cewa rajulun duk wanda aka faɗa akwai i'rabin shi in ka ce rajulun ya zama dalisti ina take nan rajulun ya zama istiina ci sabon magana in ka ce rajulun ya zama badali akan fitnaini fi rajulin in ka ce rajulan ya zama bi taqdiri a'ani rajulan ina nufin mutumin da saboda a arabiya duka kowane wajihi zai dauka rajulun ataahu Allahu malan mutumin da Allah ya bashi dukiya fasullita ala halakati sai kuma Allah ya bashi karfin zuciya yana iya sarrafa dukiyar til haqqi wajen ayyuka na gaskiya kuma kaga wannan yana cewa duk wanda yake da dukiya Allah ne yake bayarwa Allah ne yake bayarwa ba dabaran mutum bace Allah ne yake iya jarabtan wani da arziki wani kuma ya jarabce shi da rashin abin hannu wanda Allah ya mai jarabawa ya bashi kamar yadda Allah yake cewa wa antum ma ja'alakum Allahu mustakhlifina fi وأنفقوا مما لله الذي آتاكم وآتوا مما لله الذي آتاكم duke Allah ce in ya ga dama sai ya ba wani kuma ya ba mutum kuma idan ya so mutumin da alkhairi a cikin dukiyar sai kuma ya sanya mutumin ya zama ya shugabanci dukiyar ya zama sultani akan duke shi yake sarrafa ta ba ita ke sarrafa shi ba kuma sai ga mai yana sarrafa ta akan aikin alkhairi yana fada zakka wanda yake wajibi a kansa yana sadaka ta mustahabbi yana sada zumunta yana taimakon gajiyayyu da marayu da wanda ya tambaya da wanda bai tambaya ba yana ayyukan alkhairi yana taimakon addinin musulunci yana yana abun da ya kamata da dukiyar sai wani dake jefa bayi da dukiyar amma yana da kyakkyawan zuciya irin ta wannan mai kudin sai dinga fatan ina ma Allah ya bani irin kudin wani ni ma na dinga alherin da yake ya bambanta da wanda zai ga cewa wannan mai kudin bai da hankali kaza ko da daga wani bai san darajar kudi ba yana wauta yana ba talakawa to wannan mutumin banza ne mai wannan tunanin amma mutumin kirki shine wanda zai ga wannan aikin alkhairin yayi fatan ina shi ma da a ce Allah ya bashi alkhairi irin wannan na dukiya to da aikin alkhairi irin haka to wannan irin tunanin babu laifi wa rajulun da kuma mutumin da ataahu Allahu al-hikmata Allah ya bashi ilimi fa huwa yaqdi biha yana aiki da ilimin wa yu'allimuha kuma yana karantawa yana karanta da ilimi yana yada alkhairi yana iya aikin da zai da ilimin sa kuma yana yada alkhairi ilimi a cikin al'umma to wannan shi ma falala ce da Allah yake bayarwa Allah shi yake bada ilimin kuma ya bada dace akan aiki da ilimin sannan kuma ya bada dace akan karantar da ilimin da kuma hakuri akan abin da ke biyo baya wanda Allah yake cewa wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wannan shine matakan al imanu wato mutum ya zama yana da imani sannan a cikin imani akwai ilimi sannan wal amalus salih ya aiki da ilimin sa yake tawon aiki wa tawasaw bil haqqi sannan ya karantar wa tawasaw bis sabr sannan ya hakuri abin da yake baya abin da bai baya idan ya karanta din na cutarwa ko damuwa ko makamancin sa to mutumin da Allah ya daura shi akan wannan tafarkin ya koyi addinin musulunci yana aiki da ilimin da Allah ya bashi kuma yana karantar da ilimin to babu laifi shi ma idan kaga irin wannan kai fata da burin ina ma ka samu irin abin da ya samu kai ma ka dinga irin aikin da yake na alkhairi to wannan babu laifi a cikin haka baya daga cikin hasada wanda ke abin zargi wannan babu abin da yake nuna mana cewa saboda darajar ilimi yayi ya kai ga an halasta wa mutane su mu'amalance shi da irin mu'amalar da mai ganin abun wani ya sha'awa yake amma sai da masha'awar sha'awar ka samu irin abun kai ma kai irin aikin alkhairi ba sha'awar na wani ya gushe kai ka samu ba da ilimi da dukiya wanda ake yin abin da ya kamata da su suna da wannan martaba kimalin yace babu at-ta'lim bi qarhi su'al babin yake bayani akan cewa daga cikin hanyoyin karantarwa akwai malami ya bujiro da dalibai tambaya domin ya wata kwakwalwarsu domin ya bar su su yi tunanin amsoshin da za su bayar sai daga baya sai ya gaya musu amsa wannan yana sa dalibai su fadaka sosai hankalinsu ya koma kan abu ko ba su sake manta wannan karatun ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da haka tun kafin malaman education su su gano haka malam yace ana Abdullahi ibn Umar daga sayyidina Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda a wannan hadisi dake cikin Bukhari da Muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wata ran manzo Allah yace inna min ash-shajari shajaratan lalle a cikin bishiyoyi akwai wata bishiya la yasqutu waraquha ganyenta baya zubewa rani ko damuna ganyenta baya bushewa ballanta na ya zube wajiya masalul muslimi tayi kama da musulmi hadithuni ma hiya nabi sallallahu alaihi wasallam yace ku gaya mun wace bishiya ce wannan ko ka annasu bi shajaril badiya sai mutane suka dosa bada amsa wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza to kaga ashari shine da yace musu hadithuni ma hiya ku gaya mun wace bishiya ce malami ya faɗi wasu abubuwa sai ce ku faɗi cikon karatun to babu laifi kuma anan mutane su faɗi abin da suke tunani kar ka ji kunya ko tsoron zaka faɗa ya zama ba daidai ba sabai suka yi ta faɗi wa qa'ati nafsi annaha nakhlatu Abdullahi dan Umar yace ni kuma a zuciyata nayi tunanin cewa bishiyar ta biro ake nufi qala Abdullahi yace amma fastahayitu kina ji kunya abinda za da dan Umar yake tunanin da bino ce saboda ya samu wata dilalatu lil ikrar wani wato wani clue wani abu da ya gwada ne haka an zo ga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabaki na dabiro ya dauka ya ci sannan ya ba sahabbai suka ci to shine kuma sai wannan magana sai ya dauki izina daga wannan abin da ya faru cewa to annabi da ya ci dabinan nan ya yi tunanin wannan karatun saboda cin bishar dabinan nan dan dabinan nan sai ya kawo magana sannan kuma daga cikin yadda abin ya bashi clue shi an faɗi amsoshi daban-daban sai an ce ba haka bane sai haka in ana irin wannan idan kana so ka samu amsa kar ka zama kai ne na farkon magana ka fara zuwa bari ta bakin mutane in kuma wanda ya fara magana ya amsa shi kenan kowa ya yi asarar amsa amma dai tabbas in ba ka bari na farko za ka kuskure ba sai haka ga tunda an tanki kaza an tanki kaza su ji kaza ya bi duba su bane sai ƙara samun yaƙini nashi na daidai ne sai da ka yace amma sai ya ci kunya me yake nufi da jin kunya ya ji nauyi kamar yadda zamu zo mu ji a gaba ya faɗa wa babansa yace qalu ya rasulullah akhbirna biha idan ka ji amma Allah mun baka gari sai ka faɗa mana mun ka safai fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhla sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace dabiru ne qala abdullah tabla yake cewa fa haddattu abi bima waqa'a fi nafsi da muka koma gida sai na ga babana Umar nace ni ko tun da mun a fada nayi tunanin dabino ne fa kala sai ce mishi me yasa baka fadi ba yace na ji nauyi in ga ka kai baka fada ba kai babana gawa na sauyinka sai na ji nauyi in yi magana sai sai Umar yace li anta kuna qultaha ahabbu ilayya ni an yakuna li kaza wa kaza sai wallahi ka fada din ko da mu manyan ba mu sani ba ni yafi mun alheri akan a ce a bana duk duniyar nan wannan hadisi yana da dimbin fa'ida da malamin shi tarwa akai kaga na farko da fa'idar da ya kawo mana shine hukuncin ayi tambaya a wurin karatu malami ya jefa tambaya dan ya gwata kokolon mutane zai iya jefa tambaya akan abin da aka riga aka sani ne muraji'ar sa ko abin da ba a sani ba zai iya bada wasu bangare na amsoshin kamar yadda ya bayar ana cewa tayi kama da mumini ya kai nan da kuma halaccin kullu kwatance a wajen karantarwa ko da ko abubuwan suna da bambanci ta wata fuska amma ta wata fuska sun yi kama da juna malami ya buga kwatanci don a gane sai yana nuna mana irin yanda shi da bi'a ce da iyaye suke son su ga yayan su yi excelling akan komai duk uba ko da dan shi zai wuce shi bai damu ba amma dai a ce dan shi ya yi tsoron yaya ko mun gani wannan dabi'a ce da dan adam babu wani uba da zai yi hasada dan shi ya fi shi arziki ko ya fi shi karatu ko ya fi shi shahara zai ga duka martaban shi amma dai dan shi ya fi na sauran mutane wannan dabi'a ce kaga Umar yace da abada duniya gara ka fara so ya kada kai mamaki dan kaga iyaye suna faɗi tashin ganin ƴaƴan su na motsa dama dabi'a ce kuma da za a samu wani uba ya zama yana ma ƴaƴan shi kyashi ko hasada to za a ga cewa wannan ya saba wa abin da aka san dabi'a dan adam sannan kuma wannan hadisin asali ne game da cewa yara su dinga rike bakin su dinga surutu a gaban manya ba dai ne bane kana yaro abinda manya suke faɗa kai ilin ka sa baki akwai babanka akwai wanka akwai sa'an babanka akwai sa'an wanka akwai da suke girme ka ko da an baka dama to kai shiru ka ce baka sani ba ko kuma kai kamar baka sani ba ya fi nuna cewa kai yaro ne mai tarbiya karka dinga yawaita surutu a gaban manya idan akwai wanda ya girme ka a shekaru ko ilimi a waje to ka bari shi ya yi shugabanci shi ya ja sallah shi ya yi sallar gawa ya yi wa'azi ya yi magana a madadin ku wasu mutane sun yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kawo wata magana sai wani dan yaro ya mana zai magana sai annabi ya ce shiru kaddir kaddir ka bari manya su fara yin magana da ka ko wani zaman suru aka je ko shawara ko daurin aure ko za a yi wata magana ko ciniki ko me idan akwai dattawa ko manya to a bari su yi magana da ka ko da irin wannan abu da suke faruwa jama'a da ya shafi siyasa addini tattalin arziki al'amuran yau da kullum ba daidai bane ɗan tsalle tsallen ustazai su dinga sa magana baki a al'amarin addini manyan matsaloli bayan ga manyan malamai cike da gani ba daidai bane wannan ya daga cikin kurakuran da suke faruwa a cikin al'umma ka san matsayinka ka san shekarunka ka san akwai na gaba da kai da su yafi kamata su sa baki a cikin wata rigima ko wata mas'ala ta shafi al'umma wani wata kadiya ta kullo sabuwa wani abu da yake bukatar bashin baki ko ta fasara to ka bari manya su fara yin magana kafin kai karami kai magana wannan yana gwada alamar cewa al'umma tana da mustakbal ne kyau idan ya zama yara kanana a cikin sun san darajar na gaba da su kaga bayan Umar annan sai da ya ga ya zama ɗaya daga cikin manyan dattawa da malamai a cikin sahabbai da lokacin shi ne inda ku ya gudu rashin kunya wannan lokacin sai manya su saba su ɗebe mishi albarka sai ya lalace ko kuma ya zama kaga ba iya surutin ka kafin lokacin magana ta yayi sannan lokacin magana yayi kuma babu wanda ya saurare ka to da ka wannan hadisi yana nuna mana irin wannan ainihin wato dabi'a da ke cikin sahabbai ta girmama na gaba da su kuma dukkanin malamai na da haka suke rayuwa mutuntan junansu da girmama su sannan kuma hadisin yana nuna mana cewa wato a an kulle kwatance tsakanin dabino da kuma bishiya da abin da dan adam bishiya dabino da dan adam malamin musulunci sun yi magana sosai akan wannan kwatancen daga cikinsu akwai al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin tafsirin shi Miftahu Daris Sa'ada yayi magana ya kawo fuskoki da yawa na kwatancen nan na ma'anar wannan kwatance tsakanin dabino da dan adam kafin na gona hadisi mai rauni kusan ma ka ce hadisi ne na ƙarya wanda yake cewa wai Annabi sallallahu alaihi wasallam wai ya ce dabino an halicce shi ne daga ragowar ƙasar da aka halicci Annabi Adam kai daga nan yi gidi ana samun dan ragowar suminti a rago to wannan ragowar ƙasar wai shi aka diba aka halicci dabino da aka dabino shi ma kamar ka ce wato jinsin mutane ne har ma wasu da ake cewa hudar dabino take da warin mani dan adam to duk wannan hadisin ba su tabbata ba to aka ba bukata a kawo shi tambiyi ne kawai aka rashin ingancin shi daga cikin fuskokin kwatancen shine cewa tabbatar da yadda dan adam yake wanzuwa a duniya matukar duniya tana nan to haka bishiyar dabino take wanzuwa musulmi za su ci gaba da wanzuwa a duniya kamar yadda bishiyar dabino take wanzuwa kuma duk inda aka kai musulunci zai yi kyau a wajen zai rayu a wajen kamar yadda duk inda aka kai bishiyar dabino tana rayuwa kamar yadda wani sarki a Andalus da Andalus kwata-kwata babu dabino da musulmi suka zo ƙasar Andalus suka kawo musulunci sai suka zo da dabino sarkin Andalus wato Abdurrahman Ad-Dakhil da ya wayi gari ya ga dabino a fadar sa ya tsira shi ne yake waka yana cewa da ni da ke ya ce wannan bishiyar dabino dukan mu baki ne a wannan garin amma gashi mun kafa zuriya kamisli ke fil igrabi wal manta anifli yace irina kamar irin ki wanda ya tafi nesa da garin shi kuma ya zama bako a wani gari kuma daga baya zama dan gari saboda babu inda babu wata kasa sarau'un yashi ce ko tabo ko kwazazzabo ko inda ake ruwa da yawa ko inda ba a yi babu inda za a shuka bishiyar dabino take sai dan ba mata kulawa da ya kamata ba saboda babu inda za a kai addinin musulunci a ce wai gida ce da mutanen ba zamani ko wani ko lokaci ya daga cikin duka kwatancen sannan dadin dan itacen dabino wannan dabino da ake cewa daga cikin dan itace mafi dadi mafi zaki mafi amfani a cikin ya itatuwa saboda babu wanda za a ce misali yanzu wai ya ci dabino zai bata ne ciki ko ya ci dabino zai samu adverse reaction ko ya ci dabino zai ta amai duk babu wannan dan itace ne da ya dace da kowa kamar da addinin musulunci ya dace da kowa in ya karbe shi zai iya yin shi sannan kuma amfanin dabino akwai dan itace da yawa da mutane suke amfani da shi amma wanda in an ciro shi sai dai amfani da shi yana danyensa in ya bushe ya lalace idan rake ya bushe rake dan itace ne wato guna haka mangoro shi dai ya rike amma ba za a ce ya bushe kuma a ci gaba amfani da shi ba haka lemu in ya bushe sai dai a zubar haka da nufa fa dan itace da yawa wanda ba yi da amfani sai yana danyensa da zaran an ciro wato yana da freshness shi ko dabino yana da amfani a danyensa yana da amfani a bushasshensa don haka musulmi yana da amfani a san da yake da ƙuruciyarsa yana kuma da amfani a san da ya tsufa cikin al'ummar sa. Haka ne ya sace cewa da kuma wato kasancewar dabino yana iya jure wahalar sanyi da zafi da zafin rana da sanyin hunturu da ruwan damuna duka baiwa dabino komai. Haka musulmi ake so ya zama duk wata kataniya ba ta canza shi daga yadda yake. Zafi, hunturu, ruwa, damuna, iska, talauci, zaman lafiya, fada, yaƙi, duka ba a so ya canza musulmi kamar yadda dabino yake iya duba duka wannan abin nan. Sannan ya ana so musulmi ya zama yana da daɗin mu'amala kamar yadda dabino yake da wannan daɗin mu'amala. Ana iya cin dabino a matsayin abinci, ana iya cin dabino a matsayin ɗan itace abin marmari, ana iya cin dabino a matsayin magani, ana iya cin dabino a matsayin abin karyawa, ana iya cin shi a matsayin abincin rana, ana iya cin shi a matsayin abincin dare, ana iya sarrafa shi hanyoyi daban-daban. Za ka ake musulmi ya zama ana iya yin komai da shi, yana iya zama mabi, yana iya zama shugaba, yana iya riƙe muƙami. In an riƙe muƙami a saman sa zai iya jurewa, za a zauna da shi lafiya. In baƙunta ta haɗa ka da shi za ka ji daɗin baƙunta da shi. Za ka ake so musulmi ya zama kamar dabino, ko ina aka juya da shi za a ci moriyarsa. Wani ɗan itace ne ake ci a matsayin abinci, kuma a ci a matsayin magani, kuma a ci a matsayin abin marmari, kuma a ci a matsayin wato abin kalashi, sai dabino shi ake ma wannan. Haka nan kuma dabino, baka taɓa ganin bishiyar dabino a ce an yi iska ko guguwa ta kada ita ba ta faduwa. Hazali ma in kana da ita wanda kace za ka sare ta, to aiki ya gama da ita. Aiki ya ganka, kace kana so ka sare ta har ka cire asalin tushenta. Sannan babu wani abu mara amfani a jikinta kamar da ake so musulmi ya zama koyaushe amfani gare shi. A zamanin da hatta kututturen dabino idan an yi sare ana fere jikin cikin wani soso-soso ne haka wanda mutane suna cin shi a matsayin abinci. Na mutu sune shi da irin suke bara mutanen Nijar haihu suna amfani da irin shi. To haka ake so musulmi ya zama irin wannan kwatancen tsakanin shi da dabino, ya zama yana da haƙuri da juriya kuma baya faduwa. Sannan dabino su sanda ya ƙara tsawon rayuwa, yakan ƙara zaƙi bishiyar, kuma yakan ƙara zama ‘ya’yansu ƙara yawa. Za ka ake so musulmi ya zama duk sanda ya ƙara rayuwa amfanin shi ya ƙaru, hankalin shi ya ƙaru, yadda yake hulɗa da mutane su ƙara cin moriyarsa, da dai hanyoyi da ya kawo da dama na kwatance tsakanin dabino da ainihin wato ɗan adam. Shi ne kwatance na dabino kuɗaɗen da yake cewa wahiya masalul muslim. Al-Imam Al-Qadi ya hawan dan karamin lissafi ya rubuta dan tabbatar da fuskokin wannan kwatancen. Ya kawo fuska shi kuma ta fi guda ɗaya saboda zaƙure-zaƙure irin na malamai. Dan ka gane wato gundarin zancen faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wajiya masalul muslim, wannan bishiya ta yi kama da musulmi. Haka nan haɗin yau daga cikin wato fiƙhin da ke cikin wannan hadisi shi ne sahabbai suna zuwa makaranta ne da yayansu, wato duk alherin da kake ciki ka ɗaura ɗanka a kai, kar kana ustazu kai kullum kana zuwa wajen karatu da darasi, yayanka kuma suna can suna kallon TV, suna ta kallon drama, ko suna can suna wani shirme suna takar shi. Ya zama da ‘ya’yanka da matanka dole ke ƙarshenka ka ɗaura shi a kan harka addini wanda kake a kai, kamar yadda kake ɗaura su a kan harkar boko ko kasuwanci ko siyasa ko duk wani abu da kake gani da amfanin duniya. Ya kamata ka fara ɗaura su a kan abin da yake da amfani a wurin Allah Ubangiji. Shi ne sirrin Sayyidina Umar gashi nan yana zuwa da ɗan shi. Ɗan shi nan kamar yadda muka faɗa ya waye gari ya zama ɗaya daga cikin sahabbai guda bakwai wanda suka fi kowa zurfin ilimi a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma babu laifi a shi karatun da aka karanta ko wani abu da aka yi a aji, idan ka koma gida kai da ɗanka ko kai da abokinka ko wani, ku ci gaba da discussion a kai, ku ƙara tattaunawa a kai. Shi ne wannan abin da suka yi, ai kaza da aka faɗa ni ina da fahimta kaza game da shi, sai ku samu ƙarin fa'ida, ku samu ƙarin wato fahimtar abin da ake ainihin wato karantarwa. Malam ya sake cewa باب الجلوس لاستماع العلم باب دكي بياني اكن زما دومن سوراران كراتو واتو ابن دكي cikin zama dan sauraron karatu na fa'ida wannan hadisi da aka kawo yana cikin Bukhari da Muslim ana bi waqid min laifi daga Abu Waqid al-Laifi sura Abu Waqid al-Harith ibn Auf al-Laifi wanda yake yaje yakin Badar da kuma sauran yakoci har zuwa fatu Makka ya rayu kamar da malamai suke fara shekara 75 a duniya ya rasa shekara 68 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Makka ya yi aikin haji sai kuma yayi mujawara yace bari ya zauna a Makka tsawon watanni sai ya wasu ibadoji ya ta dawafi yana kara yana tafsiri da sauransu a lokacin sai Allah ya mai rasuwa Allah ya gafarta shi shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nas ma'a wata rana ma'aiki kira da insha Allah tabbata a gare shi yana zauna a masallaci mutane suna kewaye da shi in aqbala salatu nafari sai wasu mutane guda uku sai suka taho fa aqbala thani ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dinin biyu daga cikin su sai suka karaso suka zauna a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa zahaba wahidun fa uku kuma yake kala sabin yake fa waqafa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tsaya a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa amma ahaduhuma suka tsaya ɗaya daga cikin su fara'a furjatan til halqa sai ga wani dan space a cikin wannan wuri da aka yi kuri ana da daure fajalaka fiha sai zauna a wajen wa amma al-akharu ɗayan kuma na biyu fajalaka khalfahu sai zauna a baya wa amma tharisu shi ko da uku fa adbara zahiban sai tafiyarsa wato mutane ne guda uku suka ruwan madrisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daure sahabbai sun kewaye sun yi kuri ana sauraron karatu sai zuwa kamar wurin ya cika shi wancan sai bai tsaya ya lura da kyau ba sai ya tafiye shi sauran biyun kuma sai suka dudduba sai ɗaya daga cikin su sai ya shiga tsakankani sai ya zauna ɗayan kuma sai ya zauna a bayan layin da aka yi ko a bayan kurin da aka yi shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta'aliki akan su yake cewa falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama hadisin sai ya ce ala ukhbirukum anin nafari salasa shin bana ba ku labarin waɗannan mutane guda uku ba amma ahaduhum na farkon su fa awa ila Allah fa awahu Allah yani wurin zama a wurin Allah sai Allah ya samu shi wurin zama wato wanda ya ratsa ya zauna a tsakankani din wanda ya ga wannan waje ya ratsa ya samu ya zauna wa bal akhar shi kuma nabi wanda ya zauna a baya fatahya ya ji kunyar ya tafi fatahya Allah ne shi da Allah shi ma ya ji kunyar sa ko kuma ya ji kunyar shi na tsakankanin mutane sai Allah ya ji kunyar sa wa bal akhar shi ko na uku fa arada ya kauda kai daga barin wannan alkhairin da ke wajen karatun nan fa arada Allah abu shi ma Allah ya kauda kai daga barin su yanzu na bi shi ma yana nuna na farko tukunna a tsarin zaman majlis shine ana zaunawa ne a fuskanci malami zama ana kallon ka ana ganin abin da yake wannan wajen karatu ya zauna a can wani waje daban can kawai dan yana jin muryar malamin ko yana wata sabga tashi babu shakka wannan zai zama bai ba da hankali akan abin da ake ba kuma kashi zaka bai fahimci abin da ake ba sannan wanda ya zo bayan an gama zama a wurin karatu sai ya samu duk inda ya sauka ya zauna ya samu inda ya sauka ba tare da yayi hayaniya ko yayi surutu ko ya tada wata tashin tashin a wajen to da haka wani ya samu tsakiya ya zauna akwai hadisi da yake cewa an hana zama tsakiyar majalisi amma da ingantawa wani kuma ya samu wuri a baya shi ma ya zauna babu kuma wanda yake mafi ya wanda ba shi da alkhairi shine wanda zai tara ana karatun Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya kauda kai ya tafiya wannan ya kauda kai daga barin Allah shi ma Allah ya kauda kai daga barin sa wannan abu ne wanda yake barna mummuna inda mu yanzu muna ganin ba komai bane wato din da kaje ka tara ana karatu zaka tara wasu kuma ba ta dauki abin a matsayin wani abin a kirki ba wasu ma ƴan masallacin ne za a yi sallar magariba da su sai su fita su taba abin su ko su koma wuraren fira da majalisan su suna jira ku kuma da ba ku da aiki ku gama karatun su da su sallar isha to wannan tadewa ce jama'a har ka sake ka zama da gaske irin haka. Shi biyun da ake karantar da ilimin addinin musulunci in ka zauna za ka ci riba. Na farko mala'iku za su dinga maka salati, su nema maka gafara a wurin Allah, kuma Allah zai gaya mala'iku cewa na yafe ma duk waɗannan. Sai dai ka zauna don Allah a wajen, abu na farko ke nan, za ka samu wata ɗaukaka a wurin Allah Ubangiji. Sannan kuma a nan duniya kuma sai abu hudu ne, ko dai a koya maka abin da baka sani ba ka tsara a ilimi, ko a tuna maka abin da ka manta a tuna maka ilimi, ko a koya maka abin da ka sani a ƙara koya maka a ƙara tabbatar da cewa lallai abin da ka sani daidai ne, ko kuma a koya maka wani abu ya gyara maka abin da za ka sani a bisa kuskure. Saraka ba ka da faduwa ko ta yaya cin riba ne, ko musamman jama'a a wannan zamanin da ilimin addini ya yi sauƙi, yana da matuƙar ban mamaki mutane su kasa haƙura su koya. A yayin da malamai suke bin mutane duk inda suke da sun koya musu, da wuya a garuruwanmu na musulmi ka samu wani gari da za a ce babu wani wanda ya dage, ko wata unguwa wanda ya dage yana karantar da mutane gwargwadon abin da Allah ya sanar shi, ba tare ana ba shi kuɗi ko ana ba shi albashi ko ana wani girmama shi ma. Shi yake yin abin shi kawai don neman abin da ke wurin Allah. Mutane za su taru a masallaci da bayan asubahi ko bayan magariba ko tsakanin magariba da isha ana ta koyon addinin musulunci, amma haka kuma za ga wani shi bai damu ba, kuma da ranshi da lafiyar shi, kuma ga accessibility na karatun kusa da shi, to wannan alama ce akan ya kau da kai daga barin al'amarin Allah, ko kuma shi ma Allah babu ruwan shi. Saboda haka tare da cewa al'amarin addini shi ya lalace, Allah ka gafarta mana. Saboda haka jama'a mu kiyaye wannan wannan ɗabi'a ce take mummuna ƙwarai da gaske. Sai malamin ya sake cewa babu takabbuti fil ilmi, babin da ke bayani akan bin diddiki idan an karantar da kai wani abu ka tambayi malami don tabbatar da haka ilimin yake, don a gyara maka wani misconception da kake tare da shi ka tafi a gyare. Wani ya daga cikin ma'anan bin diddiki, ko kuma ka koma ka sake karantawa ka nazarta ka zurfafa bincikenka idan kana da wannan kayan aikin, idan kana da ƙwazo da ilimin da za ka zurfafa bincike. A ina ma da ya samu wannan a cikin hadisin Aisha wanda ke cikin Bukhari da Muslim. An Aisha ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat la tasma'u shay'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifuhu. Yace Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance annaha la tasma'u shay'an, ba ta jin wani karatu, la ta'rifu wanda bata sani ba illa raja'at fihi hatta ta'rifuhu, sai ta mai da zance don ta sani. Wa anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala, wa tana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man husiba riba, duk wanda aka mai hisabi to sai an mata azaba. Qalat Aisha, sai Aisha take cewa fa kuntu, sai nace awalaysa yaqulu Allah ta'ala, ba Allah yana cewa fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, amma man take hisabu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah yace duk wanda aka bashi littafin shi hannun dama da sannan za a mai hisabi mai sauki. Sai kuma kana cewa duk wanda aka mai hisabi sai an mai azaba, kamar kana cewa babu mai hisabi mai sauki ce. Kala tace fa kala sai annabi ce inna ma dhalikal ardu, wannan ai samfoki ne kawai, ana nuna mutum ayyukan shi ne. Walakin amma ki sani, ina ƙara tabbatar miki man nuqisha, wanda da aka bi diddiki al hisaba, aka miki hisaba aka tattauna da shi a hisabi, ya halaka, ya halaka, to wannan ya halaka. Wannan hadisi abin da yake nuna mana shi ne farko cewa Aisha radiyallahu anha dama ta kasance mace ce ne kamar maza, kamar yadda ake faɗa a cikin tarihi cewa kanat rajulatan minan nisa, mace ce basirar ta irin ta mata ce, ta maza ce afwan, wato ba basirar aka sani ta gama garin mace wanda mafi yawa za a ga maza da ke cewa ita sun fi ta zurfin tunani ba, kawai babanta ko ɗanta ko mijinta ko wanta zai fi ta zurfin tunani. To Aisha tana da zurfin tunanin da ya wuce na maza da yawa. To wannan yana daga cikin abin da malamai suke fitarwa a nan cewa mata masu zurfin tunani wanda ya wuce ga magarin tunaninsu na mata, to yana da cewa an tashi auren musu da maza, auren musu da maza dattawa. masu shekaru masu ilimi wanda suka girme su wanda ma suka haife su shine ke iya zama da su lafiya amma da wuri sauran sa'anta ba su ga zama lafiya ba sai za ta ga cewa duk abin ta gani yake kwashinin din sa ba ta santa gani kawai ta kyale ko a faɗa ta ce kawai sami ina wa dana ba tana da ra'ayinta ba da tunaninta shi kuma miji wanda ya yi wata da shekara biyu ko uku kawai ba zai jira wannan ba sai wannan ɗan rena hankali ce wannan ɗan rashin kunya ce wannan ta rena ni to da ka zai mai da martani wani mai zagi wani ma ya duka aure na iya mutuwa kuma ko kai miji duk babanta ka je ka mata tantiya ka ce ki daina miji rashin kunya ita za ka ga naka ba ɗan rashin kunya sai kokolar tana taji dole ka dinga gina uwa da kika tambayi to me yasa aka ce kaza dan me za a ce ayi kaza amma idan wanda ya girbe ta ne ko yana da ya sa'arta ko ta faɗa kawai sai murmushi haka ko zai zama ne da Aisha yayi kwana 29 bayan ya mutu ya ji yace ba zai shigo gidan ba duk mata suna ta kuka ita kuma da ya shigo ta ce ya ka shigo yau kwana 29 ai 30 kace kawai sai murmushi yace inna masharu tis'un wa 20 to kadara inda kai ne za a ce ka matar ka yaji ka ce wallahi sai bayan wata daya kana tunanin in ka zo ka fadi ta tuba tana baka hakuri ka zo kace sai kake ci dawa da kai wata din ba kwana 29 ka dawa shi kashe ka shekara kake yi ma wanda garin duka kai zai kai ba zai ci ya sake dawa dan yi dole zaka duka take ta tun kuro ba za ka iya jura irin wannan abun ba amma shi annabi kai burmishi yake wanda inna man sharu isun wa ishrun da za ka ja mata wannan hadisi yanzu a irin wannan sai ƙaryar banza muna gawa karatu saka ka lura da kyau idan ka taba koyar ta ce take da yarinya mai basira haka zaka dinga fuskantar wannan abin da gare ta haka kuma idan kai malami ne ka katar da mata zaka dinga fuskantar wannan shi sai ka kiyaye akwai abubuwa da dama da suke kwashinin din sa Aisha ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambayar da yawa ma bai taba samun matsala da ita ba a wannan riwaya da ke cikin Abdullahi Sunan Ibn Majah da Muslim Imam Ibn Hanbal sai da ne riwaya yake cewa ta mishi tambaya a nan wajen kamar me neman kureshi kamar tana so ta kure ina karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabi da ya tambaya Aisha Aisha wannan da yace ya yana ne ne abun abun nan ne ba aje bane sai ah ya aje kuma tace gware kwa dan ga wannan hadda hubuke tace kai baka sani annabi Sulaiman yana da doki da hubuke ba ba annabi ake ga wannan karatun ba abun ya tsaya wannan karatun to za ka ga hatta abin da abun da ta san shi ya ta nemi ta kure ka akai sannan kuma mata suna da wani dabi'a dama na tatala a yi maka dan a ga yaya za ka yi to idan mata ka irin wannan ce sai ka dinga bi kana iya mu'amala da ita amma tun farko kai uban yarinya idan ka fuskanci yarinyar ka yar ka mai irin wannan basirar ki ga da sababin shawara gaskiya saboda Allah ba mata karamin mutum bace dole sai an samu babba mai dattaku wanda zai iya mu'amalar ka kamar ish ko kamar kanwar amma in wannan samarin da na 17 ya sha babba irin matan su bane wannan ya fi san ko da ta daga mishi kamar tinkiya duk abin da yake kawai shi kenan ko zumbar baki ba za ta yi ba sai dai ya fita ta kukan ta kawai sai Allah ya yi to da yake irin matan shi almuhimu Aisha daga annabi ya ce man nuqishal hisaba udiba duk wanda aka yi mai hisabi daki daki a lahira man husiba udiba ita ce a tare ta ce haka bayan gashi kuma Allah yana cewa kaza to shine munakasha din shine tasabbut wato in ka ji malami ya faɗa maka wani abu da ya saba da abin da ka sani a Qur'ani ko sunna nan take ka tambaya Allah za ta malam to ya za a hada wannan da wancan dan ka tashi da kyakkyawan ilimi dan dai malami ne na gaske in kuskuren shi ne zai fara cewa ya kuskuren shi idan kuma kai ne bai ka fahimta ba sai maka bayanin yadda zaka gane ka kuma malami ka zama mai hakuri da juriya kada da zarar an ba tambaya ka dauka kure ka ake shiwayi ce ni kuke so ku kure to Allah ya kama ku dama an ce rakashin duniya mutane za su dinga rena malamai shi ke yin kusa shi ku bani wani za su taba akan cewa sun kure kai da suka in baka sani ba suka ce to ban sani ba amma in na sani zan gwamma muku bayani ta da zai ce ma Aisha da ta ce Allah ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira fa amma man utiya kitabahu bi yamini wanda aka bashi zafi da hannun dama ranar kiyama fa sawfa da sannu yuhasabu za a yi mishi lissafi bi hisaban yasira lissafi mai sauki tace me ake nufi da wannan wadar sai ce mata innama zalikul ard wannan abin da ake nufi da shine shine al-ard ne al-ard za a zo da mutum gaban Allah daga shi sai Allah ubangiji babu mai fassara babu kowa sai Allah ya sa a nuna mai duka ayyukansa ce mai kai ne fi kaza kai ne fi kaza kai zai magani da kanshi amma sai Allah ya ce to na rufa maka asiri a duniya ba wanda ya san kana ne to yanzu ma na rufa maka asiri da shi ka tafi aljanna shine al-ard baza'a shine mushi danne yasa kai ba shine nuki shari da zaran an fara cewa me yasa kai ko a duniya ne ba dole kai labari ba ko a duniya ne da zaran an fara cewa me yasa kai tara walakin man nuqisa dai asalin annaqash asalin annaqash shine cire kaya daga kafa ka ta kaya da shi na fadi da shi fa da shi ka falan ta kasha ko falan ta kasha wata riwaya wa ya taba cire kaya bai da shi ba babu da cire kaya a ce ba zai ba duk iya cire kaya to ko kana sarki makera za ka ce mutum kaya ko za ka ce da kanka kaya an da shi ko shine annaqash asali daga na ka samu kalmar munaqasha wato tattace wuri a tattauna ba tausayi ba ji ba gari to aka taba ganin an yi ma haka ya tsira a gaban alƙali ko a gaban examiner ko a kokar koda neman aure da aka ce aka tura ta aka ce a kira saurayin baba ya ne kira da interview da ni misal da ya fito ya yi shekaru sai da zuba malam kamar ya zai gaban DGO dole mutum ya gaban shi ya fadi a tuhume shi da sauransu to bala sana ko mai laifi shine kamar irin wannan a gaban Allah madauki sarki Allah ya sa mala'iku ko shi da kansa ubangiji ya ce me yasa kai ka ba shine nuqishal hisaba to irin wannan wajen ya halak zai halaka bari kai labari bari ba zai iya bada explanation wanda yake satisfactorily cewa abin da ya aikata ga hujjarsa ba shine suka ce annaqashu wastikhraji shaukati shine fitar da qaya wal murad bihi kuna al muhasaba ayi mutum tambayoyi ayi interrogation din mutum wal istiqsa a kididdige mushi lokutan sa wal mutalabati bil dalil wal qalil a nemi sai ya bada amsa akan wallahi haka yake labari babu waye ga ai haka a lahira a ce sai an tambaye shi sai an jinjina duk ayyukan da yayi sai ya bada amsa da karami da babba da wanda ya san yayi da wanda ya gangamci da wanda ya kuskure kuma a ce babu daga kafa babu abin da zai asara ko a yanzu yayin da kake aiki a makaranta ko a office ko a gona ko a company ko duk inda kake aiki da za a ce shugabanka na office a ce ai maka wannan bita da kullum za ka kai labari ko entity practice da malamai a cikin ruwa sun zuba sunan da yesu ai ba ka kai labari sai dai a kafa kawai kaga dai ana ganin abu ne da kana kai kana kai sai a ce to wani malami ya zo ya ga me kake sai na kuma ga aka ce a zo a maka audit external auditor su zo wace a zo da wani daga UCC ya bincika dole a same ka da matsala shine ma'anar mannuki shal hisaba uddira wannan kuma ya goyi gari ya zama kamar wani karin magana ne daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani zanci ne na azanci da ake amfani da shi wajen nuna wannan kaida ta mannuki shal hisaba uddir duk wanda aka ce a tuhume shi akan abin da yayi sai ya bada bayani dalla dalla uddiba to sai ya sha wahala sai ya halaka haka da rata gida ka ba mace kudin ce bare kace to a zo a zauna za a yi audit nawa aka baki tunda shekarar nan ta shigo yau wata 6 nawa kika karba duk da transaction din da kai mata ga kudaden da ka bata kace ta kawo rasidai kai ri tayin da wallahi ba ta gina bari ba babu da ta tsira kamar da ta ba za ta girba an maka to shine ka'idar da ake so ka gane anan shine tun anan duniya kar ka dinga mutane irin wannan abu idan kana shugaba ko kana oga ko kana mai gida ka dinga kauda kai akan kananan abubuwa kar ka ce sai ka naƙashe mutane akan komai in kana har kana ɗaya kafa kai ma sai Allah ya ɗaga maka ba kan misali amma dai abin da yasa malai kawo mana hadisin anan shine nuna mana cewa idan malami na karantarwa in ya faɗi wani abu sai a bincike hujja idan an ga babu hujja amma kuma yana da kyau a lura a gane cewa ana duba salon malami da yanayin shi akwai malamin da bai damu idan yana karantarwa duk tambaya a mai ba ko yanayin karatun ana iya tambaya akwai malamin da kuma kamar tambaya kuna iya kusa kafa da dare shi musamman malamai irin da boko din nan wannan kamar tambaya ya gane so kake sai ka ji iya karatun shi doka wannan kwatsan sai ka take shi wata gida su uku ko su biyu kaga wannan din ka ba lafiya sai ka rubuta shi akwai malamin da kuma ya fi son sai ya gama karatu sai ka je ka tambaya ko ka bi shi office ko anan kai masa tunda kuma za mu ga dalibai suna yin haka Imam Malik ya karantar da wani karatu wani ma dalibin shi Abdullahi dan Wahab game da tsefe ya tsufo bai mishi magana ba sai da aka gama karatun sai ya jira malamin bayan kowa ya watse sai ya mishi tambayi ko Malik ya karbi zancen haka Imam Daru Kudani ya zauna ya gana wani karatu ya ji ai wani kuskure shi bai magana ba da malamin ba sai ya magana da majabakin yace wuri kaza da aka ja baki ina ganin ka ba akwai kuskure a ce malam a ƙara bincikawa kuma malamin da ya bincika daga baya ya ce gaskiya ne wani saurayi da ya mana gyara mun gyara Allah ya saka mai da alkhairi za ka sai ka lura da yanayin akwai inda in ka je ka ce za ka gyara ma jikinka zai iya gaya maka yau akwai yan agibi da masu fushi da fushin malam za su ga cewa kai waye kai za ka nuna malam yana karatu akan mambarin shi ka ce za ka sai ce ma muqabala ka kafin ka gama rantsuwa wani ya tabka maka mali kike da gaba ka gani sosai sai ka za ka jin baka saboda ka shike kiyaye dan ka zauna lafiya ko wanda wuri sai ka nisa fa ne zai yi ne ba zai yi ba ko dan ka ga bifi wanda ne da gudun ta ne ya ku koda mutum kin ne ka san cewa irin usadan ne ba tsarin fushi da kibi shi a hankali Allah ya sa mu dace sannan ganin bari mu kwara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله